23 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 2022 23 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 27 ga watan 12 shekara 2022 miladiya. Jiya idan ba a manta ba, mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 260 cikin suratul Baqara, yau kuma za mu tashi farkon aya ta 261. Kafin haka damu an ta tambaya ɗaya ne kadai, sannan da tambayoyin galibi akwai maimai a cikin su. Wani ke cewa, shin a Hausa ya halatta a ce da Allah Ubangiji ko bai halatta ba? Ina ga wannan an yi wannan a Kano tun shekara 10 da suka wuce, kuma sai yanzu wannan abin gida ne kuma. Ya halatta idan ka ce Allah Ubangiji ba ko ba wani laifi da ke yi. Dan a Hausa, lokacin da Hausa ake cewa Ubangiji, ba sa nufin siffanta Allah da kasantuwarsa uba, kamar yadda lokacin da Hausawa suka ce ɗan kasuwa, ba sa nufin wanda kasuwa ta yi cikinsa sai naƙuda ta haife shi, kamar yadda idan suka ce ɗan makaranta, ba sa nufin wanda makaranta ta ɗauki juna biyunsa sannan kuma ta zo ta haife shi. Don haka abinda ake mu'amalantar mutane da shi na kalmomi, me suke nufi lokacin da suka furta wannan kalma, me zuciyarsu suke nufi? Al-ibratu bil maqasid la bil alfaz, wato abinda ake kiwata ko da wani lokaci, me kan fata a zuci? Lokacin da Bahaushe ya ce Ubangiji, yana nufin mahalicci wanda ya cancanta abota masa shi kadai. Duk da cewa masu zurfafawa a cikin harshen Hausa za su ce kalmar uba wato daga mai haihuwa ne, jiji kuma wato gida kenan. Saboda haka wannan kuma idan an koma asalin kowane kalmomi, wato za a iya samun cewa ma mutum sai bare bai kan sai hana kansa zance kenan. Ba haka babu wani laifi idan ka cewa Allah Ta'ala Ubangiji. Ina fata an fahimta. Malam mu ci gaba aya ta gobe. Allah ya
tsare. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
وبنجد مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله, misalin waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu fi sabilillahi dan yaɗa kalmar Allah dan taimakon addinin musulunci, kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil, kamar misalin ƙwaya ɗaya ce da aka shuka cikin ƙasa, anbatat sab'a sanabil sai ta fitar da zangarniya guda bakwai, fi kulli sundulatin mi'atu habba, kowace zangarniya kuma a cikinta aka samu ƙwaya 100, kaga za a ninka wa mutum har sau 700 kenan. والله يضاعف لمن يشاء, وبنجي تعالى ينا ننكاوا لمن يشاء وغوانده يقداما برغدان كيكاوا النير مثل لوك سندزي تيرد دوكياتا. والله واسع عليم, وبنجي تعالى من يلواني سننكو مسنين. حديثي ياتبتا أتكين صحيح مسلم, ماذا الله صلى الله عليه وسلم يانون يدى الله كي ننكاوا مثل أيكي نغري الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف, wato kowane kyakkyawan aiki ɗaya za a iya ninka mutum sau 10, kai ba ma sau 10 ba za a ninka mutum har sau 700. Wani hadisin ya sake tabbata cikin sahih Muslim, manzon Allah zai tafi wani jihadi, zai tafi yaƙi na musulunci, sai wani balarabe ya kawo taimakon raƙumi guda ko raƙuma ta mace guda ɗaya,
tare da akalanta a daure da ita, da manzon Allah ya karba sai ya ce laka biha yawmal qiyamati sab'u mi'ati naqatin maqsuma. A ranar tashin kiyama Ubangiji ta'ala zai maye maka gurbi a sakamakon wannan guda ɗaya ɗin da taguwa ɗaya har guda 700 kowace da akala irin yadda ka kawo shi yanzu da akala. Abun nufi kinaya ne zuwa ga wato ainihin lada da za a ninninka wa mutum ranar tashin kiyama. Allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu don Allah. Thumma la yutbi'una ma anfaqu, sannan ba sa bibitar abinda suka ciyar din mannan wajen yi wa mutum gori su goranta masa cewa ai ni ne maka kaza, ai ni ne maka hanya ka samu kaza, ko ni ne na baka kaza. Wala azan kuma ba sa cutar da wanda suka yi wa kyauta din ko suka yi wa baiwa din. Masu irin wannan lahum ajruhum inda rabbihim, suna da ladansu a wurin Ubangijinsu. Wala khawfun alaihim wala hum yahzanun, sannan babu tsoro tattare da su kuma ba za su yi bakin ciki ba. Babban abin da ake so lokacin da mutum zai ciyar, ya ciyar da kyakkyawan niyya cewa don Allah ya yi. Kuma sannan idan wani ya ciyar ya taimakawa ko ya tallafawa, kada ya goranta masa watan wata rana cewa ai ni ne wani kaza. Bai halatta ba ya yi masa haka a gaban idansa, haka bai halatta ba ya yi a bayan idansa. Dalilin nuna na masa ko nuna cewa kai kai masa baiwa irin ta abu kaza. Sai Allah ya ce
قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.
Ubangiji ce قول معروف, wato fadi wanda yake sananne a shari'ance, wanda babu cutarwa a cikinsa, daddaɗan zance, kyakkyawar magana, wa maghfiratun, tare da yafewa idan an yi maka laifi, khairun, wannan shine mafi alkhairi, min sadaqatin yatba'uha adha, sama da sadaka wadda daga baya cutarwa za ta biyo bayanta. Wato kaiwa mutum daddaɗar magana, kuma ya kasance ka yafe masa koda wajen tambayar ka yadda ya zo ya kausata harshe, wannan shi ne mafi alkhairi, sama da ka bashi abin da daga baya za ka zo ka cutar da shi ko ka goranta masa. Wallahu ganiyyun aliyyun, Ubangiji ta'ala shi ne ganiyyu, wadatacce, wanda talauci baya kwankwasa masa kofa, sannan kuma shi ne halim, mai juriya, wanda baya saurin kama mutane da laifi, yakan ba su dama don su samu damar su ba tare da yin istighfari. Malamai suka ce qaulun ma'ruf, wato qaulun ma'ruf wannan mubtada ne, khabar din an shafe shi ay qaulun ma'rufun aula, haka waɗansu malamai suka ce. Waɗansu kuma suka ce a'a, qaulun din shine khabar, ma'ruf sai zanto na atinta, mubtada din kaddara shi ake yi. Fi ma yutla alaikum fi ma yunzalu alaikum qaulun ma'ruf, wato cikin abin da ake karantar da ku, cikin abin da ake saukar muku alqur'ani, akwai koyar da ku daddaɗan zance, kyakkyawar magana. Abin da ake nufi da wannan shine, lokacin da mutum ya zo tambaye ka wani taimako, ya nemi gudunmawarka, ya nemi sa hannunka kan wani al'amari nashi, ɗayan biyu ne, ko ya zanto za ka iya ko ya zanto ba za ka iya ba. Idan za ka iya yi, to lallai ka taimaka masa. Ko da ba kai ne za ka yi ba, za ka iya sa baki a yi masa, to nan ma sai ka sa baki a yi masa. Manzo Allah ce isfa'u tu'jaru, ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء wato ku yi ceto ko kuma ku yi hanya ku yi alfarma ku sa baki cewa a bayowa na aiki kaza ko a bashi makaranta ko a bashi admission a wuri kaza ko ai kaza ko ai kaza ku sa baki in ya kama ku sa baki din idan har kuka sa baki ku uzuri to za a ba ku nada aikin ku sa baki amma sa bakin ku ba shi ne za a dauke shi ba shine to wai kadallahu lan zanna nabihi ma sha ubangiji kuma shike zanta da abin da ya dama daga baya to mana idan mutum ya zo ya tambaye ka wani abu ko ya zanto za ka iya yi ko ya zanto ba za ka iya yi in za ka iya yi sai kai masa idan ba za ka iya yi ba sai kai masa daddadar magana Allah ya ce da manzon sallallahu alaihi wasallam wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha fa qul lahum qawlan maysura in hali ya kama za ka karo da mutane kai sun roke ka ku ba ka da abin bayarwa din sun neme ka taimako abin da suka nema ba ka da shi a yanzu sai ka so ka kawar da kai dan fatar nan gaba idan ka samu ka ba su Allah ce to kar ka kawar da kai haka kawai fa kullahum qawlan maysura faɗa musu magana mai daɗi Allah kalli in ba mutum bai samu kyauta ba ya samu daddadar magana shi ne suka ce yana daga cikin alama ta mutumin da yake da karamci idan an zo wajensa za a roke shi wani abu za a ganshi fuskarsa a sake amfanin sakin fuskar shi ne in yana da akwai zai baka in baya da akwai kai kuma za ka ba shi uzuri amma inda ya murtike fuska to koda ya baka sai ka ji ba daɗin karɓa to ballantana kuma ya hana ka ai ba yadda za a yi ka ba shi uzuri shi ne suka ce amfanin sakin fuska kenan ko dai ka baiwa mutum ko kuma in ma baka ba shi ba shi zai iya baka uzuri shi ne wani zai ke cewa illa takun warikun yawman ajudu biha ala sadiqi فإني لين العود لا يؤدب السائلون الخير من شيمي إما نوالي وإما حسن مردودي يتي دائما إما باني دا أزر فادرا بيوة أبو كينا كوتا توني يا إشين الفاري إنا دا دادا مؤاملة إنا دا سوك هلي إنا دا تكتاوا هلي يتي كيتوا دك ما سكن بياتا باسا رسا الخيري atikin tabi'una ko dai abinda suka roƙa in ba su ko kuma in yi musu daddadan zance manzo Allah kuma yake yana daga cikin daddada yana daga cikin sadaka al-kalimatu tayyiba sannan kuma yana daga cikin sadaka ko abinda yake nagari an talqa akaka bi wajhin talik wato ka fuskanci dan uwanka ko hada ido ya ga bishasha da suke fuskanci tare da kai shine ma'anar qaulul ma'ruf ma'ana fi ma yutla alaikum qawlun ma'ruf cikin abin da ake karantar da ku akwai koya muku daddadin zance kalma mai kyau sananniya al-ma'ruf shine alladhi ya'rifuhu an-nasu wa la yunkiruna abin da ake kira al-ma'ruf cikin magana ko cikin aiki irin abin da mutane ba sa inkarin sa idan an yi abin da ya dace kenan hali na kwarai magana ta kwarai wa maghfiratun abin da ake nufi da ghafara anan gurin shine lokacin da mutum zai zo tambayar ka wani lokaci zai kawo shi sa'iwa kai mawadaci ne lokacin fitar da zakayi zo ya ce maka ba ni daga haƙƙin Allah da ya wajabta a kanka wannan ya kasa samu ka harshe ila idan ba ka lallashi zuciyarka ba sai ka fushi maka sai an fasa yi duk abin da zaka ko ka ce za a bayar amma kai din ba za a baka ba sai ubangiji ya ce wa maghfiratu ka yafi ko da an faɗa maka ba daɗi manzo Allah ma an faɗa maka ba daɗi ya ginsa ya haɗi sallallahu alaihi wasallam khairun min sarqatin yatbuha hada والله غني حليم يا ايها الذين امنوا يا وطن da suka yi imani la tubtilu sadaqatukum bil manni kad ku bata sadakoki da kuke yi ko sadaka ta farilla ko sadaka ta nafila bil manni da hanyar al manni shi ne kadan al manni din a larabci yana nufin al in'am wal fadl wa tufalla ko baiwa da Allah shi ne kadan manna Allahu ala al mu'minin iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim ma'ana ubangiji yayi baiwa yayi falala yayi ni'ima ga mummunai da ya turo musu manzo daga cikin kawunan su shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan mannu kuma yana zuwa da ma'anan ta'adadun ni'ami 'ala al-mun'ami alayhi kididdigawa wanda kai wa ni'ima ni'imar nayi maka kaza nayi maka kaza na baka kaza an gane ku to wannan yana daga cikin al-mannu kenan shi yasa lokacin da wato ainihin annabi Musa ya nawa Fir'auna wa'azi cewa kai kaza kai kaza kai kaza sai Fir'auna yake cewa shin ba ka kasance yaro a cikin ba kai kaza kai kaza kai kaza annabi Musa sai ce wa tilka ni'matun tamannuha alayya an abadta bani Isra'il ma'ana yanzu wannan ita ce nemar da yau kake boranta mun dan ka ga bautar da dangin gidana dan ni kadai ka mun wani abu amma ƴan zuriya ta ƴan kabila ta ka bautar da su sai zanto ni'ima da zaka yi mun gorinta kenan ina fata ga mun sannan kuma almannu wato wani abin sha wa zallalla alaikum al-ghamama wa anzalna alaikum al-manna wa salwa Allah ce la tumsilu sadaqatukum bil manni kaga abin da kin ce da almannu a nan gurin ta'adadu min'ihi an-ni'ama 'ala al-mun'ami alayhi wanda yayi baiwa ya rinka lissafawa mutumin da yawa baiwa din ko kyauta ya rinka masa kididdigar nayi ma kaza nayi ma kaza nayi ma kaza wannan yana bata ladan kyauta din yana bata ladan sadaka din shi yasa Allah ce la tubtulu sadaqatukum bil manni kada ku bata sadakoki da kuke yi ta hanyar gori da kun yi gori sadaka ta rusi kyauta kuma ba ta da lada idan mutum ya gorantawa wanda yawa wal aza da kuma cutar wato fada mutum bakar magana ko na makamancin haka to ka ba mutum kyauta amma sai ka jefa mishi dauki wato aulakanci haka kallabi yunduku malahu ri'an nas kar ku zama kamar wanda yake ciyar da dukiyar ri'an nas don mutane su gani asalin ri'an nas wato alhamza din farko din nan wato asalin ta ya kunce ri'an nas da aka yi ibdalin ta koma alhamza amma ta karshe tana cikin asalin kalma din wato la tubtulu sadaqatukum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a' an-nas kamar wanda yake ciyar da dukiyarsa dan nuna wa mutane ba dan Allah ba wala yu'minu billahi baya cikakken imani da Allah wal yawmil akhir kuma baya imani da ranan karshe bisa da siffar imani ta hakika fa mataluhu misalin irin wannan mutumin ko siffar irin wannan mutumin kamasali safwanin kamar misalin mulmulallan dutse akan ce da dutsen safwan wanda ya kasance ba mai gari ba mulmulallan dutse wanda ko itace ko wani ganye ko ciyayi ba sa fitowa akan shi ne wato safwan alaihi turabun sai aka zo aka zuba kasa akan wato falalan dutse kasa ga kasa akan sa lullube shi fa asabahu wabilun sai aka yi ruwan sama mamaku kaga me sai wannan ruwan sama zai share wannan kasar da ke kan wannan dutse fa tarakahu salda sai ruwan saman nan ya bar dutsen nan saldan tsandaran ransa ya fito fili abin bayan da kasa ta tsirci shi la yaqdiru ala shay'in mimma kasabu wato ba sa samun ikon ala shay'in kan kowane irin abu mimma kasabu cikin aikin da suka yi an bayyana ko wa'ana yadda kasa ba ta tabbata akan mulmulallan dutse bayan an yi ruwan sama to haka ladan sadaka baya tabbata idan riya ta shiga ciki ko idan gorantawa wanda aka yi wa sadakar ya shiga ciki ko idan cutar da shi ya shiga ciki da ruwan sama ya zo share kasan da yake daga dutsen nan gashi nan ya fito fili to haka idan gori ya shiga cikin kyauta da kaiwa wani shikenan gaba daya babu lada abin ya zama ya fita shine la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu su masu ciyarwa la yaqdiruna ba su da iko ala shay'in kan samun wani abu mimma kasabu cikin abin da suka ciyar da fadin cewa la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu da kuma fadi a karshen aya wallahu la yahdi alqawmal kafirin Allah baya shirye da waɗanda suke kafirai dalili ne akan cewa allazi dake farkon aya din ma'anansa allazina da Allah ce ya ayyuhallazina amanu la tubtulu sadaqatukum bil manni wal adha kallazi ma'anansa kallazina don me yasa ya zama allazina dan da kace yace la yaqdiruna ala shay'in wanda damiri ne yake koma zuwa ga kallazi yanki kuma la huriya anna ina fatan kuna fahimta domin inda a ce damirin zai koma zuwa gare shi ne mufrad da sai a ce la yaqdiru ala shay'in mimma kasaba amma tunda aka ce la yaqdiruna wato adad damiru majmu'an sai ne cewa allazi yana zuwa da ma'ana allazina kenan wannan kuma mun karanta tun a baya wajen masaluhum kama sun lazi dauqad naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yusir ina jin zaku itnawa laraba sun san haka a cikin yaron dai daga cikin su yake cewa wa innal ladhi hanat bi faljin dima'uhum hum alqawm kullu alqawm ya umma khalidi wa innal ladhi amadri yace wa innal ladhina hanat bi faljin dima'uhum sai zamiri ya zanto jam'i wanda ke nuna allazi din sai yana nufin jam'i hum alqawm kullu alqawm ya umma khalidi an gane ku wa kuntu usaqa alqawma ikhwati alladhi riwayatuhum ghayyi wa rusuduhum rusudi yace wa kuntu usaqa alqawma ikhwati alladhi amada bi ikhwati alladhina riwayatuhum zayyi wa rusuduhum rusidi. Allah ya ce wallahu la yahdi alqaumal kafirin, ubangiji baya shiryar da mutanen da suke alkafirin kafirai, ma'ana baya ba su basira, baya ba su hankali da tunani mai kyau. Sai kaga a cikin maganganun su akwai wauta, duk da cewa kila suna da ilimi a zamanance, wani lokacin suna da manya-manyan takardun shaida da suka yi karatu a jami'o'i daban-daban, amma sai ka samu a cikin maganar su babu lissafi sosai da sosai. Sai su yi ta magana ana cin gyaran su, ana cewa duka za su gyara. Yanzu ka duba lokacin da Bush ya ce zai yaki da Afghanistan, ya faɗi kalma aka ce aka gyara wannan kayan kuskure, ya danye ya sake faɗin wata, har yau gyaran kalmomin sa ake kullum. Sai ya yi tufka da warwara cikin maganarsa, shine wallahi la yahdi alqaumal kafirin, kullum cikin tufka da warwara yake.
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة
أموالهم ابتغاء
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.
ومثل الذين ينفقون أموالهم amma sufar waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu ibtigha mardatillah, dan neman yarda Allah kadai ba dan wata manufa ta duniya ba, wa tasbitan min anfusihim, sannan a tabbata daga cikin zukatansu din haka ne neman yardan Allah. Misali irin waɗannan mutane kamar kalin jannatin bi rabwa, kamar misalin gona ce wadda take kan dan tudu, abinda ake nufi da rabwa ko rubwa ko ribwa ko arrabawa, duk da ya halatta a larabci. Sai dai a cikin Alkur'ani an yi amfani da ar-rabwa da kuma ar-rubwa, amma bi kasarar ra lam yasbut qira'atan wa lam yasbut qur'ana, amma nan qira'a biyu ce, rabwa da kuma rubwa. Abinda ake nufi da rabwa ko rubwa a larabci shine wuri mai tudu amma tudu ba mai yawa ba, wuri wanda yake kan tudu amma tudu ba mai yawa ba, sai da idan ruwa ya zo zai iya rikewa, sannan ba gangare bane ballanta kuma ruwan yayi wa wurin karna, sannan kuma bai tudu da yawa ballanta idan ruwa ya hauka ya gangare. Yana da tudun da ruwa mai yawa baya yi wa wajen lahani, ruwa kaɗan kuma idan ya sauka ma baya iya gangarewa sai ya tsaya daidai wajen ya zuga ƙasar wajen, ita ce rabuwa. Na taɓa ganin wani mai fassara Hausa ya fassara shi ya ce jigawa, amma dai ba ta kwanta mun sosai ba, don galibi da an ce jigawa akwai sahara a wajen. Wallahu a'lam, kamar su kun dai gane ne rabuwa da ku, sai ku shawo wata da kalmar da za ku bata, kamar sali jannatin bi rabuwa, kamar gona ce a wani wuri mai ɗan tudu. Asabaha wabilun, sai ruwan sama mamako ya same ta. Irin wannan gona da suke wuri mai tudu da ba mai yawa ba, idan aka yi ruwan sama mai yawa, fa'atat ukul hadifain, sai kawai aka ga gonar ta bayar da amfanin ta riɓi biyu, inda tana bayar da dame 20 sai yanzu ya zama 40, inda tana 40 yanzu ya zama 80. Haka wani suka fassara, waɗanda suka ce zai bayyana din, ma'ana sai aka ci adamana ɗaya amma aka yi shuka sau biyu. Kai shuka amfanin gonar ka yi riga sauran gonaki kaiwa, har ka girbe ka sake shukawa, kuma aka ci ƙarshen damuna da kai. Ina fata an fahimta. Fa'atar ukulaha dhi'fain, fa in lam yusibha wabilun, idan mamakon ruwan sama bai same ta ba, fatallun, to yayyafi matar da ya wadatar da ita, wato yanayin kasar wuri ne mai kyau, ruwan sama mai yawa sai ta bada ninkin amfani biyu, idan ba a yi ruwan sama mai yawa ba sauran gonaki duk sun bushe, ita kan yayyafi ma ya ishe ta bayar da amfani irin wanda ya kamata sauran gonaki su bayar. Ina fata mun fahimta. Wato misalin wannan shine misalin mutumin da ya ciyar da dukiya da kyakkyawan niyya fi sabilillah, kuma bai dorantawa wanda ya ciyar din ba, yayi ne dan Allah, tasbitan min anfusihi. Irin yadda wannan gonar, wato idan ta samu ruwa mai yawa za a ninka, haka idan ta samu ɗan kaɗan wanda baya amfani amma za ta bayar da amfani. To haka shi can gudun ɗan kankanin abu da zai bayar zai samu ladansa, haka idan mai yawa ne kuma zai samu lada ninkin baliki. Ina ba ta fahimta. Shi ne fa'in lam yusibha wabilun fatal, wallahu bima ta'maluna basir, ubangiji ta'ala matsa wato ainihin mai gani ne dangane da abin da kuke aikatawa, babu abin da yake fafuwa a gare shi.
أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فأصابها إحصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
وبين ذلك أيود أهدكم أن تكون له جنة من نخيل شن يذق ينكو زي سوء أشينا دوتقونا من نخيل تكتا شندبينو وأعناب دا كما إنبي نوئي دا بان دا بان تجري من تحت الأنهار ودا قولموكي قدانا أشكن قونا سكي سكاو له فيها من كل الثمرات أشكن تبدأ أكوين نوئكا نياي إتاتي وبنجد يا أرز تاشي بسي وأصابه الكبر وانا متن ديكي دا وانا قونا كما سيجير مايا كاماشي سيكالو سكي ما سيوا وله ذرية ضعفاء gashi da yara idan an ce zuriya ƴaƴa da jikoki du'afa dukansu masu rauni ba su kawo ƙarfin su ba yara su ke kanana fa asabaha isarun fihi nar wannan gona kawai asabaha isarun sai wata irin guguwa ta same ta isar iska wadda take mai ƙarfi irin wadda take kare itace ta ya ce rufin kwano shine isar fihi nar a cikin wannan iska mai tsanani kuma ga wuta fahtaraqat gonar gaba sai ta kone التي كذلك يبين الله لكم الآيات كما هكذا أبنجي تعالى يبين لكم آيوي لعلكم تتفكرون دومينكم دمتوا مسيح تنامي حاليا زدامتي من أدك إسرور مسمى أن روانا آيات تبتوا من فصل لكم كالمؤمن تأشيكين موسى حديث ياتبت تكيو سيد البخاري عمر بن الخطاب الله تعالى داء دريسي ياتال وانا أددي لصحب من ذا الله صلى الله عليه وسلم yace da su ina son ku bani labarin wannan aya me take nufi aya wadda ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa anabin hazwat sai suka ce Allahu a'lam sai ce dan baku sani ba ku ce mun baku sani da garku ta kuna wata kara Allahu a'lam Allahu a'lam sai ba mu sani ba sai kan Abdullah dan Abu sai ka san ma'anarta yace shi abin da ya fahimta gargashin wannan aya misali ne Allah ke bayarwa na mutum da yake aiki kyakkyawan aiki nagari a farkon rayuwarsa a cikin ƙuruciyarsa yana da muƙaminsa yana da dukiyarsa har sai da zo dab da mutuwa sai shaidan ya kawutar da shi daga tafarki mai kyakkyawa sai ya yi mummunan aikin da ya rusa dukkan waɗancan ayyukan kuma sai ya rusa a kan wannan Umar bin Khattab yake ko ni ban fahimci wani abu ba ƙarƙashin ta sama da abin da ka fahimta ma'ana misali ne Allah yake bayarwa yanzu mutumin da yake da gona irin wannan wanda ga ɗayan itace na wato ainihin dabino ga inabi ga kuma lahu fiha min kulli thamarat sannan ga shi da yara kanana lokacin da gonan nan ta kai aina da bukatar ta na farko shi babba ne ba zai iya neman kuɗi ba ya dogara ga wannan gonar wajen siyar da iyalinsa da menene daidai lokacin da yake da bukatar gonar daidai lokacin ta kone kamar yadda wancan mutum daidai lokacin da yake da bukatar ladan aikinsa daidai lokacin ya yi wani aikin da ya rusa aikin kuma ya mutu ina jin misalin yanzu wato abinda wannan ke nuna wa ya'yan uwa mutum ya dawwama akan aikin alkhairi shi yasa duk yadda kaga kana aikin alkhairi ko kina aikin alkhairi to kada mutum ya rudu da yawan aiki cewa nayi kaza ko nawa kake so wajen ciyar da musulunci ko mutane nawa ka karantar a matsayinka na malami ko adadin yaki nawa ka fita idan kai sojan musulunci ne duk abinda ka san kai na alkhairi kada ka ga yawan ta kada sai ai nayi kaza babban abin da ake so dawwama akan wannan har ya zuwa lokacin mutuwa dan saboda akwai lokacin da mutum zai kasance na aikin alkhairi a rayuwarsa daga baya sai ya zo ya cika kuma da mummunan aiki kaga ya zo shi alkhairi gaba da yake inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhula wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa zira' fa yasbiqu alayhi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli al-jannati fi al-qulaha da haka babban abin da ake so wato cikawa kan aiki nagari shi yasa bayan Allah salihai nagari wato duk yadda suka gamsu akan tafarki madadici abinda suke cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ya ubangiji kada ka karkatar da zukatanmu bayan ko ka riga ka shiryar da mu kada ka karkatar da zukatanmu ka dawo manzo Allah ma ce yake Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik ya ubangijin dake juyi zukata da yake so tabbatar da zuciyata akan addininka dan har dai daga cikin bai rutu da kikkiawan aikin sa duk yadda kake ganin ka kikkiawan aiki ko aka ce kai kai ka gani da kanka ko mutane suka gane maka kar wannan yi rude ka kai dai kai fatan cikawa akan wannan don ga misali wanda ke ya kamata lalle mutum ya dauki wannan misalin a matsayin babban misali ne dan haka Allah ce kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat kamar haka ne Allah ke muku bayanin ayoyin sa la'allakum tatafakkarun domin ku zanto masu tunani kullun ya zanto tunaninka yaya zaka kare kyautata aiki kuma kullun ya zanto tunaninka ya zaka ne santar da kanka daga dangin al'amura da suke haifar da rusa aiki gorantawa mutane riya duk wannan na rusa aiki to ya mutum zai kullun ya nesantar da kansa daga wannan karka gorantawa mutane in ga musu baiwa kamar yadda ayoyi suka nuna manzo Allah nuna cikin hadisi da Imam Ahmad ya rawaito cikin musnad dinsa wanda ke cewa mutum uku wato ainihin ba za su shiga aljanna ba mutum na farko yace al-mannan mai gorantawa mutane nayi wa wani kaza nayi wa wani kaza ai ni ne kaza ba zai shiga aljanna ba na biyu al-aqu li walidayhi mutumin da yake kangare ma iyayensa baya musu da'a ko biyayya irin wanda ta dace da shari'a mutum na uku mudminu khamr mutumin da yake limantar shan giya kullun sai ya je gidan barasa kullun sai ya je mess ya sha giya to wannan guda uku nan maza Allah ce ba za su shiga aljanna ba kaga ya kamata mutum ya kokari ya nisanci wannan Allah tsare shi sai Allah ce
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم
التي يا أيها الذين آمنوا يا وطن سكي إيماني أنفقوا من طيبات ما كسبتم ku ciyar min tayyibati ma kasabtum daga dadadan al'amura irin wanda kuka samu abinda ake nufi da tayyibat dukiyoyi na halal da kuka samu ta hanyar noma ta hanyar aiki ta hanyar kiwo ta hanyar sana'o'in ku na hannu kuka tara kuka samu kuɗi cikin irin waɗannan kuɗin ne za ku ciyar domin ku samu abin da zai zama sanadiyar shigan ku aljanna wa mimma akhrajna lakum min al-ard kuma ku ciyar daga abinda muka fitar muku shi daga cikin ƙasa abinda kuka noma da dangin kayan noma dangin kayan abinci shi ma ku ciyar daga cikinsa wato ku bayar da gwargwadon zakka ta wajibi haka kuma ku ƙara da yin sadakoki na nafila wanda za su ƙara ɗaukaka matsayinku a wurin Allah shine mumin ma akhrajna lakum min al-ard da wannan ne Imam Abu Hanifa ya kafa hujja bisa ga cewa dukkan abinda girgije ya shayar ƙasa ta tsirar akwai zakka a kansa yace dan Allah yace anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma kaga lafazin mimma wato kaga siga ce cikin sigal umum ma'ana daga dukkan abinda akhrajna lakum muka fitar muku daga cikin ƙasa gero ne shinkafa ce masara ce makani ne mangwaro ne lemo ne ayaba ne abarba ce gwanda ce kabewa ce gurji ne mimma haka ya fahimta mimma akhrajna lakum daga duk abin da kasa ta fitar sai kai zakka ya dauke ta fadi gore da to kamar yadda shi ya dauka da fadi haka kuma wadansu suka tsuke akan wadansu al'amura guda hudu suka ce su kade za a yi zakka an fahimta ko to kamar wadansu kuma suka tsaya tsakatsaki a irin su Imamu Malik ibn Anas wanda Imamu ibn Taymiyyah cikin Majmu'ul Fatawa yake cewa wato usulun na ahlul Madina cikin abin da yafi zakka cikin abin da ya shafi zakka yake shine yafi dacewa da sunna wato me za a fitarwa menene ba za a fitar masa ba yace abinda mutanen Madina suka tafi akai shi yafi dacewa da sunna yace domin mutanen Madina kai tsaye sahabbai da suka rayu da Annabi sun fitar zakka kan wani abu tabi'ai suka gane suka fitar gurgurdan yadda suka ga sahabbai sun yi tabi'ina sai Imam Malik suka samu kuma suka fitar dan haka lalle ne abinda suka yi dinnan an fitar da zakka akan sa lokacin manzon Allah dan lokaci bai yi tsawo ba da za a ce ga wani abin da an shuka shi a can a wannan lokacin babu dan haka sai zanto ka'idar abinda za a fitar da zakka daga cikin kayan abinci shine abinda yake muqtat kuma ya zanto muddatar kullu muqtatin muddatar idan an ce muqtat dangin kayan abinci wannan yana nuna banda kayan marmari idan aka ce muddakar abinda za a iya fuskance shi a sa a sito wannan ya nuna duk abinda ko kayan abinci ne idan ba za a sa shi a sito ba to ba za a fitar masa da zakka ba kenan dole sai ya cika siffofi guda biyu kaga da gero da dawa da shinkafa da alkama kowanne muddakar ne kuma kowanne muddakar ne amma da doya an gane ko da dankali sawun dankalin namu na gida ko dankalin turawa kowanne muddakar ne amma gairu muddakar ba za a fuskance shi ba to tunda ko ba za a fuskance shi ba ba zakka a kansa doya ko mutum zai noma doya a shekara cikin masallacin nan ba zai fitar da zakka a kansa ba haka dankalin turawa ko da zai noma cikin masallacin nan babu zakka a kai amma idan ya sayar ya tara kuɗin da ya sayar ya ajiye har sau kai shekara to zai fitar da zakkar kuɗi kenan amma ba zakkar kayan noma ba an fahimta ko haka rogo amma idan aka busar da rogo an gane ko an busar da shi ba an idan aka busar da shi ba ana auna kwano kwano ba har a nika shi ko ai dan wake da shi ko ai wani abu da shi to wannan rogo irin wanda aka busar idan ya kai wusuki biyar shi kuma dole sai an fitar masa da zakka kaga da tattasai da tumatiri da albasa duka waɗannan babu zakka a kansu ko da mutum zai cika garin nan gaba ɗaya da tattasai da tumatiri da albasa nashi ne babu zakka a kai amma idan ya sayar kuɗin ya ajiye su a kai shekara to zai fitar musu zakka to amma fa idan ya busar da tumaturi kaga ya tafi daga sunan tumaturi ko da a Hausa ya zama sunan shi kauda busasshen tumaturi da busasshen tattasai da busasshen barkono ba ana auna su ba kwano kwano ba kuma ana yin buhu buhu da su ba idan mutum ya noma tumaturi ya shanya shi zai sayar da shi a busa umana ya shanya shi ya kai yawan da ya kai wasu kibiyar shi ma sai ya fitar masa zakka ko tattasai ya kai yawan da ya kai wasu kibiyar sai ya fitar masa zakka ina fata an fahimta domin da tattasai din da tumaturi din kowanne muqtat ne dangin abinci ne sannan kuma gashi ya zama muddakar a yanzu in yana danyensa ba muddakar ba ne amma dan danyensa ba za ka je ka ajiye shi a sito ba amma bayan ka busar da shi ba buhu buhu ake ba to wannan za ka fitar masa zakka kenan to wannan mazhabi na usulun ahlul madina shi ne ya fi zama wato daidai wato a babin zakka sama da sauran mazhabobi an fito min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardh ku ciyar daga dadadan al'amuran da muka baku da kuma abin da muka fitar muku cikin kasa ku ciyar ku fitar da zakkar su wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna wala tayammamul khabitha kada ku ce za ku nufaci mummuna daga cikin dangin kayan abinci ku ce minhu daga gare shi ne tunfiquna za ku ciyar da miskini ka je ka samu abin da bai kyau ba cikin tattasai ko cikin tumaturi ka ce da shi za ka yi sadaka ko ka samu bangaren da bai kyau ba a gonarka ta masara ko ta shinkafa ko ta alkama ko ta dawa ko ta gero wanda bai kyau din ba ka ce shine za ka ɗauka ka je ka abin nan da shi za ka bai sadakawa zakka ko ka zo lokacin da ka yanka geron naka dukkan haɗa shi dami dami to sai ya kasance duk zangarniyar da ba ta yi kwaya sosai ba ka ware ta daban wanda suka yi kwaya ka ware su daban da ka yi dami dami sai ya kasance duk damin da yake yana ɗauke da zangarniyar da ba kwaya a cikinsu za ka bayar da zakka wannan bai halatta ba la ta yammamul khabitha minhu kar ku nemi abin da yake mara kyau ku ci shi za ku ciyar lokacin da za ku ciyar sai ku ciyar da abin da yake mai kyau idan abinci ne idan menene ko menene sadaka ta farilla da sadaka ta nafila duk abin da yake za ku ciyar wa lastum bi akhdhihi illa an tughidhu bi ai ku kanku idan an baku ba za ku karba ba sai in kun rinsa idan ma'ana sai dai kawai irin alal larurati din nan mutum ya karba in ba ku da ba za ku karba ba وَأَعْلَمُ كُسَنِي سِوَا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ لَلَّهِ أَلَّكَ عَلَى غَنِيٌّ وَتُمُودَ سِنِي سَنَّا حَمِيدٌ كُمَا أَبُنْ يَبُونِي سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى akace wannan aya ta sauka ne daidai lokacin da waɗansu daga cikin sahabbai idan suka je gonarsu ta dabino inda yayi kyau sai su ware wannan nasu ne, inda bai kyau sosai ba sai su ballo dudu guda, su ballo wannan, su ballo wannan, sai su zo su rataye a masallaci. Akwai inda ake ajiye saraka wanda duk mabukaci dai zai dauka, wanda duk ba mabukaci bane dai zo ba zo shi da ita. Wai hikimar hakan dan domin duk wanda ya baka abu, kai kuma lokacin da zaka karba da hannunka da nashi, wa yake sama? Shi nashi ne yake sama, da yake ne da yake bayarwa, kai da kake karba hannunka na ƙasa. To akwai jin kaskanci da waɗansu daga cikin sahabbai ba sa yarda da irin wannan kaskanci. Yaya zan yi haka hannuna na ƙasa? An fahimta, gudanar da ya dauko ya ci da ya karɓi wannan. To amma idan aka ajiye inda masu bukata ne kawai suke so, sai je ya ɗauka in ya gina cikin mabukata. Duk wanda ba ya cikin mabukata kuma ba zai ɗauka ba. Yanzu mu idan aka ajiye zakka a masallacin mu, yanzu za su fara ɗauka? Masu dukiya ne za su fara ɗauka, saboda mu ba mu da wadatar zuci. Ba duka mu bane masu wadatar zuci, sai yan kaɗan daga cikin mu. Mun mu riga mun saba komai za a yi wa wato, yanzu inda za a kawo na ba adadin masallacin na a ce kowa ɗauki ɗaiɗai, duk da haka wani yana ganin sai dai ya yi wa wato. Saboda mu kalta ɗin mu ne wannan, wani abu ne da kamar mun riga mun gada, har ma waɗansu mata suke wa a rubi an fi samu. Wato aikin musu su haka aiko kowa kaza, wannan kuma abu ne na ba ya cikin ɗabi'a na mutumin da yake akwai karamci ko akwai izzatun nafsi tattare da shi. An gane ko? So ake mutum ya zanto akwai izzatun nafsi tattare da shi. Larabawa har yaba kansu suke tun lokacin jahiliya cewa, wato ni ba na cikin mutanen da idan an kawo abinci zan fara sa hannu, sannan kuma ba na cikin mutumin da ake bari akan afasi. Wato yana daga cikin karamci sai an riga ka sa hannu dan saboda tawazu, kuma za ka riga sauran tashi. Wato duk wanda daga cikin yake tawazu kenan, ko karamci ko dai ji da izzatun nafs. Amma mu ina sai dai a hankali. Wa alamu ku sani anna Allah ghaniyyun hamid, Ubangiji ta'ala ghaniyyun ne, mawada ci sannan hamidun abin yabo ne. Abin nufi sai ya kasance wancan abu da suke na zabo da dino mara kyau su ajiye, sai Allah ce ku daina. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna, kar ku ce za ku nufaci mara kyau daga ciki za ku ci. Allah ce ash-shaytanu ya'idukumul faqr, shaytan shi ne yake tsoratar da ku, yake furgitar da ku dangane da talauci. Yana cewa in kun ciyar da dukiyar ku wajen gina masallaci, wajen tona rijiya inda ake wahalar ruwan sha mutane su sha, wajen gina makarantu na islamiya, wajen taimaka marasa lafiya da ke asibiti, wai za ku talauci. Shaytan haka yake muku, alƙawarin talauci yake muku. Wa ya'murukum bil fahsha, kuma yana umurtan ku da alfahsha. Abinda ake nufi da alfahsha a nan gurin, wato ainihin ruwa. An gane ko? Wani daga cikin Larabawan jahili ke cewa aral mauta ya atamul kirama wa yattafi aqilata malil fahish almutashaddidi, ma'ana alfahish ay albasir. Suka ce alfahsha suna nufin albukhl, suka ce alfahish suna nufin marwaci. Saboda haka shaytan yana muku alkawalin talauci, yana umartan ku bil fahsha da yin ruwa. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, Ubangiji ta'ala kuwa yana muku alƙawarin gafara ta musamman daga gare shi, sannan kuma wa fadla da kuma falala shi ne ya daɗa muku a kan abin da kuka siyar. Domin da abin da kuka siyar na alkhairi, Ubangiji zai mai muku gurbinsa. An gane ku? Kuma anfaqtum min khairin min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin, Ubangiji ta'ala idan kun ciyar da abu shikenan sai mai muku gurbinsa da wanda yake mai alkhairi. Sannan kuma wato ainihin shi ne fiye masu arzikawa. Kuma a kowace safiya kamar yadda manzo Allah ya bayani, mala'iku guda biyu suke sauka daga sama, ɗaya daga cikin suna cewa Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Ubangiji duk mai ciyar da dukiyarsa dan taimakawa addinin Allah, dan taimakawa ga jayyu da talakawa, mayar mata gurbi abin da ya ciyar. Ɗaya kuma yace Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Ubangiji dukkan mutumin da ya matsa bakin aljihu ya zama mai ruwa, ya Ubangiji ka gadar masa da hasara a cikin dukiyarsa. Kullum haka mala'iku suke sauka suna faɗa, wannan ya fito can addu'ar, wannan ya fito can addu'ar. Da hakar sai dan ya rude ku cewa idan kun ci da dukiyar ku fi sabilillahi, shikenan sai ku rawan to kun talauci. A ku ciyar din, ciyarwar ita ce abin da ke tabbatar da wato kimar ku da darajar ku a wajen Allah subhanahu wataala. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, wallahu wasi'un alim, Allah wasi'un mai yalwa ne, sannan kuma alimun masani ne ga wanda suka cancanci dan ka falalarsu, ka falalarsu zuwa gare su. Sai Allah ya
yu'ti al-hikmata man yasha wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab.
Ubangiji ya ce yu'ti al-hikmata man yasha, sai Allah shine yake bayar da hikima ga wanda ya ga dama. Wa man yu'tal hikma, dukkan wanda Allah ya baiwa hikima kuwa, faqad utiya khairan katira, hakika an bashi alkhairi mai tarin yawa. Ya Allah ka ba mu hikima. Wa ma yadhakkaru, ba wanda ke daukan wa'azi ya gane haka din, illa ulul albab, sai ma abuta hankula. Malamai annan sun yi kokarin fassara me ake nufi da ni'ima. Waɗansu suka ce ma'arifatul haqqi wal amalu bihi, sanin gaskiya da yin aiki da ita shine abin da ake kira da hikima a cikin wannan ayat. Za mu iya fahimtar abin da ake nufi da hikima na idan mun koma hadisin Bukhari, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la hasada illa fitnatayn, babu hasada. Abin da yake nufi da hasada anan al-ghibta, al-ghibta in gorasi Allah ya bani irin abin da ya baiwa ne, ba a yin irin wannan sai cikin al'amura guda biyu. Mutum na farko wanda Allah madaukakin sarki ya ba shi dukiya kuma yake amfani da ita wajen ayyuka na alkhairi, to babu ne zai ce ya Allah ka bani dukiya irin ta wane, ni ma dan in yi aiki irin nawa ne. Mutum na biyu, mutumin da Allah ya ba shi alqur'ani, karatunsa da sanin ma'anarsa, kuma yana kokarin aiki da shi da karantar da mutane, zai ce ya Allah ka bani irin abin da ka baiwa wane na alqur'ani, dan ni ma in yi irin abin da wane ke yi. To haka hadisin ya faɗa a wurin ce alqur'ani, a wurin sai ce rajulan atahu Allahu hikma wa huwa ya'malu biha wa yaqdi biha, to kaga alqur'ani din shine hikima din ke. Da haka da aka ce yu'til hikmata man yasha, in ma mun fassara shi da cewa shine ma'rifatul haqqi wal amalu bihi, ko mun fassara shi da cewa shine alqur'ani, ko mun fassara shi da cewa shine al-ilmun nafi', dukkan su dai ma'ani mutaqariba, ma'anoni ne makusanta juna. Wa man yu'tal hikma, dukkan wanda Allah bai wa hikima, faqad utiya khairan katira, hakika an bashi alkhairi mai tarin yawa. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, babu mai daukan wa'azi sai ma abuta hankali. Sallallahu alaihi
wasallam. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa li'ammahi wa in تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
Ubangiji ce wa ba an faqatu min nafaqatin, dukkan abin da kuka siyar na siyarwa, ko wace iri ce, siyar da iyalinku ne, siyar da iyayenku ne waɗanda suka gajiya sun tsufa, siyar da ƴaƴanku ne, siyar da makwabta ne, siyar da ƴan makaranta ne waɗanda ba su da mai tallafa musu ko ɗaukan nauyinsu don su yi karatu, siyar da dukkan wani ma'abucin siyarwa, duk kowane irin siyarwa kuka yi, aw nazartu, ko abin da kuka yi bakance min nazarin na bakance. Kayi bakancen yin azumi ne, kayi bakancen wato ainihin kuɗi ne da za ka bayar sadaka, kayi bakancen wani aikin alkhairi ne, duk dai abin da kuka ciyar na siyarwa, ko kuka yi bakance na kowane irin nau'in bakance, fa inna Allaha ya'lamu, Ubangiji ta'ala yana sanar da shi. Don haka in za ku ciyar sai ku ciyar da kyakkyawan niyya, don Ubangiji ya ba ku lada. In za ku yi bakance sai ku yi bakance wanda ya dace da shari'a. Bakance shine mutum ya wajabtawa kansa, wata ibada wadda kafin ya wajabtawa kansa bata zama wajibi ba, mustahabi ce a kansa, amma shi sai ya wajabtawa kansa ita, kamar ganin damansa ne ya yanka rago ya kyautar da sadaka, ya kyautar da naman ko ya sadaukar da shi, wannan ba wajibi bane, amma idan yayi mustahabi ne to sai ya wajabtawa kansa, ya luzuntarwa kansa, na yi alkawali tsakanina da Ubangiji juma'a mai zuwa sai na yanka rago na kyautar da naman, ko sai na yanka saniya na sadaukar da naman, ko sai na yanka ragumi na sadaukar da naman. Lokacin da ya faɗi wannan tsakanin shi da Ubangiji da wannan niyyar, to yin hakan ya zama wajibi, idan bai yi ba ana binsa ba shi, idan har bai yi ba har ya zo mutuwa, ko da bayan ya mutu kafin a raba gadonsa sai an cire wannan an yi bayyana daga cikin bashi da dole a biya wa mamaci kafin a raba gadonsa, min badi wasiyatin yusi biha aw dayn, yana daga cikin bashi da dole sai an biya kenan, sawa'un bashi da yake da alaka da Ubangiji ko wanda yake da alaka da mutane dole sai an biya, fa dayn Allah ya haƙa an yi kuɗa, kamar yadda manzo Allah ya nuna cikin hadisi. To wannan bakance ne, da haka shi ma aiki na alkhairi shi ko bakance iri biyu ne, akwai bakance wanda yake mu'allaq, akwai bakance wanda yake mutlaq. Bakance wanda yake mu'allaq, mutum ya ratayar da wannan ibada da wani abu da Allah zai masa. Mata ta sanar da juna biyu ranar da ta sauka lafiya don murna da godiya ga Ubangiji suna yanka rakumi, sai mutum ya faɗi wannan, ya ce fa amma in ta sauka lafiya to sai ta bari kafin ta sauka lafiya kaga babu raƙumi a kansa amma in ta sauka lafiya fa da raƙumi a kansa mutum da yake jiyyar wani mara lafiya a asibiti yace na yi alƙawari tsakanina da Ubangiji daga ranar da wanda ya fito daga asibiti ya samu sauki a wannan ranar sai na yanka rago na yi sadaka da nama ko sai na yi azumi na kwana bakwai ko sai na yi kaza mutum ya faɗi wannan to kaga wannan ya ratayar da wannan abu da warakar mara lafiyarsa ta yadda in ya waraka zai yi in kuma ya cika bai tashi ba kaga babu wannan abun a kansa to irin wannan bakance din makruhi ne dan an tabe manzon Allah yake cewa ai wannan bai dace ba kamar mutum marowaci ne yake irin wannan bakancan mai kyauta baya irin wannan bakancan an gane ko kamar yana so ya koya kansa kyauta amma ya ga ba zai iya ba sai yayi bakance irin wannan bakancan makruhi ne dan kamar ga wani abu da zaka yi na ibada da zai kusanta ka da Ubangiji amma sai ka rataye sai Allah ya maka za a duniya sannan kai wannan abu inda karhanci yake dake nan amma bakance wanda yake mutlak ba karata yadda wannan da komai ba idan sallah ta zo na alƙawari tsakanina da Ubangiji zan yanka sa ba wai lai sai zan yi ba tunda karamar sallah babu wani laya ce amma zan yanka sa dan in kyautata wa makwabta na ko kuma gajiyayyu waɗanda su ma su samu naman ne sai kai wannan ba tare da kara ta yadda warakar mara lafiyanka ko dawowar wani matafiyi ko saukar matarka lafiya ko wani abu haka to irin wannan mustahabi ne an so a rinka irin wannan bakansa ina ba da amfani idan mutum ya kuma yana da lada haka duk siyarwa idan mutum ya yana da lada siyarwa ta abinci ce siyarwa ta duk abin da mutum yi shine fa inna Allah ya rabu wa ma lizzalimin min ansar lalle azzalimi ba su da waɗansu mataimaka da za su kare su daga azabar Ubangiji Allah ce in tubu bis sadaqati fa li imani inda za ku bayyana da sadaka a fili jama'a su gani fa li imaniya to madalla da ita sadakar da kuka yi ta a irin wannan yanayi in kun yi da kyakkyawan niyya wa in tukhfuha amma idan kuka koye sadaka din wa tu'tuhal fuqaraa kuka ciyar da ita ga talakawa marasa shi fa huwa khairul lakum to hakan shi yafi alkhairi a gare ku mana bayyana wa babu laifi amma koye ta hakan kuma shi yafi alkhairi to shine malamai suka ce ita sadaka iri biyu ce akwai sadaka ta wajibi zakka wannan bayyana ta yafi koye ta akwai sadaka kuma ta nafila ba ta zakka ba ta ganin dama wannan kuma boye ta ya fi bayyana ta muhimmanci abinda sa suka ce bayyana da zakka ya fi muhimmanci suka ce akwai hikimomi Allah kalli guda biyu hikima ta farko za ka koyawa ƴan uwanka mawadata cewa ya kamata su ma su yi zakka don su yi ƙoƙarin yin gasa da kai su ma su yi zakka irin yadda kai hikima ta biyu don ka turewa kanka tuhuma don idan ba ka yi a fili ba wato ba za a gane kana yin zakka ba amma idan ka yi ta a fili talakawa za ka san kana yi to wannan shine hikimar bayyana ta amma waccan kuwa tunda ita ba lalle idan ma ba ka yi ta ba babu wani tuhuma a cikinta tunda ba wajibi ba ne don me za ka tuhumci mutum don bai yi musahabi ba to wannan ɓoye ta shi ya fi don mutum ya nesanta kansa da gariya wannan kuma bayyana ta shi ya fi don mutum ya kasance ya turewa kansa tuhuma an gane ku wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum inda za ku koye ku bawa talakawa abinda suke bukata na taimako din to wannan shi yafi alkhairi wa yukaffiru ankum min sayi'atikum ubangiji ta'ala zai kankare muku kurakuranku wallahu bima ta'maluna kabir ubangiji ta'ala mai bada labari ne dangane da abinda kuke aikatawa sai ce
laisa alaykum hudahum walakinna allaha yahdi man yasha وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ
Ubangiji yace laisa alayka hudahu ba tilas bane ba akanka kai wannan annabi hudahu shiryar da mutane abinda yake nufi daukan shiriya ka shigar da ita cikin zukatansu daukan imani ka shigar cikin zukatansu su ji sun zama musulmi sun fita kalmar shahada ba a wajabta maka wannan ba abinda aka wajabta maka shine wa'azi fadakarwa amma shiriya ta hanyar dacewa da mutum imani shiga zuciyarsa yayi kalmar shahada wannan auren Allah yake walakin Allah yahdi man yasha Allah ne yake shiryar da wanda yake so wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, duk abin da kuka siyar na alkhairi to domin kawo nan kuka yi ba don kowa ba, dan Allah ku lura yadda suratul baqara take ta magana akan infaki yaji karewa kwana nawa ake ta cewa infaki ku ciyar saboda mun ji Allah san a cikin mako marwata ha antum haula'i tud'una tunfiqu fi sabilillah fa minkum man yabkal wa man yabkal fa inma yabkalu an nafsi wallahu al-ghani wa antum al-fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum wato ubangiji ta Allah san a cikin mako marwata tunda shi ya halitta mu ya san dabi'ar mu shi fa sai yake zaburar da mu mu rinka jin in mun ciyar kanmu muka yi wa gata in ba mu ciyar ba kuma kanmu muka cuta domin amfanin ciyarwa da zai koma gare mu ne ba ga Allah ba shi mu gashi ne sannan kuma illar da ke kunshe cikin rashin ciyarwa haka a kawo kanmu za ta koma ba za ta koma wajen ubangiji ba wa ma tunfiqu min khairin duk abin da kuka ciyar na alkhairi fa li anfusikum to domin kawunan ku ne wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah ba fa za ku ciyar ba sai don neman yardan Allah ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah kaga jumla ce anan khabariyya amma ma'ana hal insha abin nufi la tunfiqu illa ibtigha'a wajhillah kar ku ciyar kada sai in don neman yardan Allah ne an gane ku wa ma tunfiqu min khairin duk abin da kuka ciyar na alkhairi yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun za a cika muku sakamakon sa da ladan a wurin Allah wa antum la tuzlamun da kai ba za a zalunce ku ba sai Allah ce
للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
لكن بذلك سيرسولي وقم دولنا آية بياني للفقراء الذين أحسروا في سبيل الله ذلك سيرد دوكي ويمكن للفقراء دم بكاتا الذين أحسروا في سبيل الله wanda aka katangar ce su fi sabilillahi kai suna rayuwa ne dan yada kalmar Allah zaratan sahabbai da suka yi hijira ko daga Makka ko daga wadansu kauyuka ko daga wadansu garuruka na Larabawa zuwa Madina suka tare ba dan komai ba suna kiran ranar da za a ce musu hayya ila aljihad yau sun za a fita jihadi a zo a tafi wannan tunanin shi ne ya kawo su Madina dan haka ba su da sukunin su je kasuwa ko ma su yi wani abu galibin su idan sun samu abin da za su ci a yi ne su biyan bukatar su ta samu kenan to sai Allah ya irin su kurinka ciyar da su waɗanda suka tangance kansu fi sabilillah la yastati'una darban fil ard ba su da ikon yin kai kawo wajen fatauci cikin ƙasa akan ce ad-darbu bil ard ya zanto ana nufin shafar ƙasa akan ce ad-darbu fil ard ya zanto ana nufin as-safaru litijar tafiya domin wato ainihin kasuwanci ko wani abu su waɗannan mutane la yastati'una darban fil ard ba sa samun dama ta zuwa garuruka don yin fatauci a cikin ƙasa ya sabuhumul jahilu aghniya wanda ya jahilci halinsu ma sai ya tsammaci cewa su mawadata ne minat ta'affuf saboda kame kai ba sa roƙon kowa ba sa barin jikinsu da datti ba sa barin wuyan rigarsu da annakiya ba sa yin haka rigar ko ba a goge ba dai za a wanke ta za a ganta tsaftsaf da ita ba za a ga mutum ya bar idansa da kwakwanya ba wajen yi baiwa kansa adireshi na talauci ga muku ba mu zakka ba za a ga mutum ya bar kansa haka kawai a hargitse da gyara gashin kansa ba za a ga mutum ya bar bakinsa ba haka a wulakance ko mutum ya bar dukkan shi tsan ma ko yana tafiya a wulakance gyara jikinsa suke sai ga mutum da kwalliya ko da yadin ba tsada dai ba dai za ka ji kyamar ka tsaya da shi a cikin sahun sallah guda ɗaya ba za ka ji kyamar ka tsaya da shi a ko ina ba saboda ya tsarkace kansa wannan kuma yana cikin sima ta musulunci, dan waɗansu sai su riga ganin cewa wato yana daga cikin zuhudu da gudun duniya mutum ya bar kansa da danti, ya bar wuyan rigansa da annakiya kamar darin tsire. To wannan kuma ba wai magana ce ta wato zuhudu ba, magana ce ta jahilci tsabagensa, magana ce ta rashin sanin ya kamata. Allah ya saukarwa da annabi cikin farko-farkon abin da ya saukar masa, ya ayyuhal muddathir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Dai daga cikin fasaran thiyab shine tufafi, fatahhir ka tsarkake su. Shi yasa lokacin da Umar dan Khattab ya ga wani saurayi yayi dogon wando na samari yana jan kasa, ko ya saki izar din sai yana jan kasa, yace ya dan samari dan daga wandonka da kan kasa, fa innahu athhar, shi yafi zama ka zama mai tsafta. Amma kana jin shi a kasa yana amfanin sa, ma'ana dai tsafta tana cikin al'amura na addinin musulunci. Ina ba da mutunta to, amma sai mutum ya dauka cewa wai zuhudu ne, gudun duniya ne, mutum ya bar jikinsa da danti, mutum ya bar kansa ba tsari haka da sauransu, a gaskiya wannan ba addini bane, jahilci ne kawai. Kuma akwai wadon sufaye irin nada can kazabin sufaye da suka kawo irin wannan sufancin, ko da su ba su ne hakikanin sufaye na gaskiya ba, hakikanin sufaye na gaskiya masu tsafta ne, masu karatun Qur'ani ne, irin su Abdul Qadir Jilani, irin su Muhammad ibn al-Junayd al-Qawarini, irin su Sahal bin Abdullah al-Tusri, irin su wale ne manya-manyan zaratan sufaye da ba abin da suka sani, karatun Qur'ani, jihadi fi sabilillah, siyar da dukiya, abin da suka samu, noma, kiwo, abin da suke kenan suka raye duniya. Zuhudin su sun fahimce shi kan cewa kan nisanci haramci ake rufi da zuhudu, kuma idan ka ga shubha abinda yayi kama da halal, yayi kama da haram, shi ma ka gudu ka kauce masa, wannan shine zuhudu. Amma ba abinda yake na halal ka kauce masa ba. Allah ce la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu inna Allaha la yuhibbul mu'tadin. To dan da ka kaucewa abinda yake halal akan ka, wai da dawo zuhudu, wannan ba zuhudu bane, ba gaskiya bane ba. Abdul Qadir Jilani da zuhudu kina mana kai ba kai da ba. Allah don mulin Allah ne da ka karanta tarihi sama da cikin siyar alamun nubala na Shamsuddin Zabi, ga da labari ba ga littafin ka ba, kaisin sunna zaka fahimta cikin littafin sa, al-munya li talibi tariq al-haq, tauhidi ne dan tsana ahlus sunna wal jamaa da su ne. Amma wadanda suka zo daga baya yan muna kadiriya, wannan ba gaskiya bane ba, ba sa dangantuwa zuwa gari saki da dangantuwa. Akwai mutanen da suke zaratan mutanen kirki ne, amma mabiyansu suka rike musu karerai da rubutu rubutun da ba su suka yi ba, sannan kuma su mabiyansu yanzu ba sa irin aiki irin nasu. Ina fata an fahimta. To wannan kar su sa ka soke kuma dukkan wato kar su faye bar gurbi su sa ka soke dukkan wani mutumin kirki, wani salihin bawa. Ina fata an fahimta. Ibn Taymiyya yake cewa asalin sufanci da zuhudu ne ya taso, wanda zuhudu abu ne da ake so. Yace su daga baya ne tatawwara wa tatawwara wa tatawwara har zai kasance ya zama yadda ya zama. Da haka sufaye irin waɗancan nada yace mafi kyau a kira su da suna zuhad, wato masu gudun duniya, domin wajen sun zo daga baya sun fata sufanci. Wannan kuma ta duniya ta daban ba tasiri bane ba. Bil fuqara alladhina yunfiquna fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhum aljahilu aghniya'a min at-ta'affuf. Wanda ya jahilci halayensu sai ya tsammanin cewa mawadata ne su mina ta'affuf dan kame kai. Ta'arifuhum bi simahum, za ka gane su da alamominsu. La yas'aluna an-nasa ilhafa, ba sa roƙon mutane komai. Lafazin ilhaf ko ilhah yana nufin nas, amma anan ba ana nufin asalin ma'anarsa ba. La yas'aluna an-nasa aslan, kwata-kwata ma ba sa tambayar mutane. Bayan da ya zo su roƙi wani su cewa kai mana kaza, kai mana kaza, kai mana kaza, in shi ya ga dama ba su kyauta ya halatta su karɓi kyauta, dan annoma ya karɓi kyauta. In shi ga dama ba su sadaka sai su karɓa, in suna cikin waɗanda suka cancanta su sadaka, in ba su ci dubo ba za su karɓa ba. Ina fata an fahimta. Duk wanda baya cikin waɗanda suka cancanta ya ci sadaka, idan ya karɓa kaga idan ya ci haram. Amma kyauta ku tun da kofarta ku suke wannan duk wanda zaka in ka baka, in ka ga dama za ka iya karɓa. To su laisu alu da nasu ilhafa, ba sa roƙon kowa komai. Yana daga cikin abinda annabi ya rinka yin mubaya'a ga sahabbai, cewa ka yadda za ka yi imani da Allah ka bauta masa shi kadai, ka yadda ni manzon Allah ne, sannan kuma ka yadda wa Allah tas'alan naka shay'an. Haka ya faɗa wani sahabi, ka'idar mubaya'a ta ka yadda ba za ka roƙi kowa komai ba. Yace ina yadda. Yace ko da kana kan doki ko raƙumi, bulalar ka ta faɗo kasa, ba za ka ce wani mai komai ba, sai dai ka sauko kasa da kanka ka ɗauka, sannan ka koma ka hau. Yace ina yadda. Sannan annabi ba shi hannu suka mubaya. To imam ban ji wannan sakon da zai zama ranka roƙo mana barakatu sai. mun gamsu mun sakar da dai ba za mu zama mun kaskanta ba. Ina fata mun fahimta. Tsari idan za mu shirye yadda za a yi makarantun Allah su samu tsari ta yadda za a yi karatu na fi sabilillahi a hadda ce Qur'ani kyakkyawa hadda ta yadda ba sai an je an yi bara ba, wannan in za mu yi wannan tsari yana da kyau. Wannan kuma iyaye ne ya kamata su gane cewa lokaci ya wuce da za ka zo ka kawo yara guda 20 ka kawo wajen malami wai ka kawo masa kayan masa gata ka bashi almajiri ka yi tafiyarka cin su shan su wurin kwanan su rashin lafiyar su duk yana wuyan malam kenan. Ba ka ga iya ba dole sai su tafi bara. To wajen tafiya bara za su je gidan kagoyi, wajen tafiya bara za su je wurare waɗanda ba su dace ba, wajen tafiya bara za su gamu da irin area boys ɗin nan duk su lalace a irin wannan yanayi wajen neman abinci. Musamman a yanzu an kwatanta da yadda abin yake shekaru 20 da suka wuce da yadda yake yanzu abin ya lalace. To amma idan iyaye suka fi cewa yadda zan kawo yara guda biyu in ce malam ga ƴaƴana ina son su haddace Qur'ani, to lalle ne ya kasance na biyo su da abincinsu, ga buhun masara, ga buhun shinkafa, ga buhun sukari, ga kwalin omo, ga sabulun wanki, ga kaza ga kaza ga kaza. In ya kare ko malam ya sake rubuta mun takarda ya sake aiko da mu. To da ce wannan sai a yi karatu na fi sabilillah, karatu mai kyau mai tsafta. Kuma ya raɗin su zanto mana garta na gari, amma irin yanayin da muke a cikin yanzu al'amura sun lalace sun kai wata matuƙa da suna buƙatar shigar jama'a. Tsarin ba wai ta a rushe makarantun Allah lokacin su ya wuce ba, a'a a tsara su a tallafa musu kuɗi da ake karɓa daga local government a duk wata da za a karɓo kaso daga gwamnatin tarayya ba na local government ba ne ba, a ciki ba malamin Allah, a ciki ba almajirai, ba suna da kaso a ciki ba, me local government ta tsara musu? Kudi da ake karɓa na state a ministry of education za a ware idan an yi budget na rayar da ilimi, wannan ba ilimi bane ba, me aka ware musu, me za a taimaka musu? Ba fa san musu za a yi ba, ka san su za a ba su, ba ko musu tsakanin ka san mu da kuma ka bani kaso na ciki. To ya kamata duk mu gane wannan, sannan mu wadata da suke da kudi suke kashewa kan wani abu daban wanda ba wannan ba. Yanzu mutum sai ka fitar da yara 100 a shekara, wani zai iya siyar da yara 100 ba tare da ji komai ba, wani zai siyar da 10, wani zai siyar da 5 ba tare da ya ji komai ba, kuma yaran su sami ilimi ko su zama manya na gari. Amma sai mutum ya kashe kuɗin kan wani abin da ba mai amfani bai kyale irin wannan. Hanyoyin kashe kuɗi na alkhairi ne muka jarumce su ko kuma mun san su, amma ba ma su mu bi su don ba su dace da son zuciyarmu ba. Wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim, abinda duk kuka ciyar na alkhairi ubangiji ta'ala yana tare da shi. Allazina yunfiquna amwalahum bil laili wan nahar, lalle waɗanda suke ciyar da dukiyoyin su bil laili a kowane dare wan nahari da kuma yini sirran wa alaniyatan asrarance da kuma a bayyane, falahum ajruhum inda rabbihim, irin wannan ladan su yana nan a wurin ubangijin su, wala khawfun alaihim, sannan babu jin tsoro tattare da su lokacin da mutuwa ta zo musu, wala hum yahzanun, kuma ba za su yi baƙin ciki ba, ubangiji ta Allah ya sa mu cikin su. Abinda muka faɗa zama daidai, Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana.